بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. Barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Lahadi 27 ko da 8 ga watan Shawwal a wannan shekara ta 1419 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, wanda dace da yammaci na 14 ga watan 2 shekara ta 1999. Dan ci gaba da karatun littafin mu kitabut tauhid. Idan ba a manta ba, babi na karshe da muka tsaya a kansa babin da yake magana dangane da fadin Allah ta'ala, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan. Haka ne ku? Yau kuma za mu tashi farkon babi, babu qaulillahi ta'ala innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya. Kuma wannan shine darasi na 28 insha Allah, 29. Babu qaulillahi ta'ala innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وتبابي ني ديكون شفتر الله تعالى إنما ذلكم الشيطان. للي وانشن دعك باكو لابارنسا شيني شيطان. يخوف أولياءه. وانديكي ينقلن صورة تردكو وليانسا. وليان شيطان شيني دكا متانن لسكي كان tafarkin ba na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba, suna cikin sani, sun zabe shi a matsayin tafarkin bi, to sun zanto waliyai shaitan. An gane ko? Yukhawifu awliya'a, yana tsoratar da ku musulmai awliya'ahu, waliyansa, cewa ku tsorace su. Ku da kuke kan tafarki, cewa ku tsorace waɗanda ba sa kan tafarki din. Dan haka fala takhafuhu, Allah ce kada ku tsorace su. Wa khafuni in kuntum mu'minin, ku tsorace ni ni kadai idan har kun kasance ku mu'mini ne. Wannan aya tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin da suke cikin suratu Ali Imran, waɗanda suke bayani dangane da yakin Uhud. Bayan ƙura ta lafa, musulmai sun jigata ƙwarai a wajen wannan yaki, kafirai sun tafi, musulmai sun jigata, suna jin takaici da jimami na rashin mutum 70 da suka yi a wannan wuri. Ga kuma waɗanda suka samu raunuka a ciki hadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna cikin haka sai kuma yan jita-jita suka ce ai ga kafiran Makka can na kokarin karkato akalansu su dawo su sake kai muku farmaki. Yan jita-jita kenan. Lokacin da aka faɗa musulmai haka, ba su damu ba, ba su tsorata ba, sai suka ƙara jajircewa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in har sun dawo, to mu ma za mu tsaya mu fuskance su, ba mu buƙatar taimakon kowa sai waɗanda aka yi yakin Uhud din da su. Kar ma wani wajen mu yace zai taimake mu. Shine Allah zai kawo lahumun nasu innan nasa kar jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakeel fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsashum su' واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. يعني da aka cewa musulmai ga Abu Sufyan da mutanansa za su dawo kanku su sake kawo muku farmaki, wannan maganar sai ta ƙara musu imani, sai ta ƙara musu ma tabbatuwa akan aqidarsu. Ba abinda suka ce sai fadin su hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, Allah ya ishe mu koma da Allah da abin dogara. Allah ce fanqalabu bi ni'matin min Allah, sai gashi ko sun juyo da ni'ima ta musamman daga wajen Allah, shine nasara. Wa fadlin, da kuma wata falala shine ganima. Lam yamsashum su, babu wani abin ki da ya shafe su. Wattaba'u ridwanallah, dan sun bi yardar Ubangiji ne. Wallahu dhu fadlin azim, Allah ma'abucin falala ne mai girma. Innama zalikum shaitan, wancan labarin da aka ɗauko shi aka kawo muku dama labari ne na shaitan. Yukhawifu awliya'ahu, da yake kokarin ya tsoratar da ku waliyansa. Haka shaitan yake kokarin ya nuna maka kafirai suna da ƙarfi, musulmai ragwage ne. Kafirai suna da makamai, musulmai ba su da shi. to dukkan mutumin da yake dogaro kan al'asbabul madiyya, tanadi irin wanda ido ke iya hangowa, ba tare da dogaro kan tanadi na zuci ba wanda yake zuwa daga wajen Ubangiji, to sai tsoraci kafaran duniya. Dan kawai abinda idan suke gani tankokin yaki, abinda yake gani makaman kara dangi, samfurin sukat, rokoki, jiragai masu aman wuta, wannan kawai yake gani ya manta da karfin Ubangiji, wanda idan ya ga dama yuzalzilul arda min tahti aqdami, sai ya jarrabe su da girgizar kasa ta rurrushe makaman nasu ko hannun kudin bako. A takaice dai wannan babi babban dalilin da yasa aka kulla shi dan bayyana tsoro cewa ba a jin tsoron kowa saiwa sai Allah ta'ala. Kuma shi tsoro din nan bangare ne na ibada, yadda ka san dangogin ibada ba a dangina wa kowa sai Allah, to haka tsoro din nan ba a jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhidi baya kammala ya cika ya batse sai in bawa ya samu kansa a wannan matsayin na cewa baya jin tsoron kowa sai Allah ta'ala. Sai dai kafin mu nisa, ya kamata mu fahimci cewa shi tsoro iri uku ne. Tsoro iri uku ne, akwai tsoro na ibada, shi ne tsoro na zuci, ka tsoraci wani dan karya cutar da kai, ka tsoraci wani dan karya hana maka wani amfani, irin cutar wadda ba mai iya yinta sai Allah ta'ala, irin amfanin da ba wanda ya isa baka shi sai Allah ta'ala. Yayin da duk ka tsoraci wani kan zai kwace maka wani amfani, ko ka tsoraci wani kan cewa zai iya cutar da kai cikin abin da ba mai iyansa sai Allah, to kai shirka kenan, domin tsoro ne na ibada. Kun fahimci wannan da kyau? Tsoro ne na ibada. Ubangiji ta'ala ya baka harkar kasuwanci tana gudana yadda ya kamata, sai wani malamin subu ya ce in ba dan shi ba da kasuwancin ka ba zai tsaya ba, sai kuma ka tsorace shi akan haka, kana jin tsoron ku bata da shi dan kar ya sa maka hannu al'amuranka su dagude, to kaga wannan ka tsoraci wani dagut daga cikin tawagi, saboda ka kai shirka kenan. Kana cikin harkar ka ta kasuwanci tana gudana, Allah ya sa maka albarka yadda ya dace, ka samu mukami cikin harkar gwamnati daga mankatar din Allah da dacewarsa, sai wani ya zo ya ce maka shehi wane ne ya daure maka gindi, shehin nan ya yi shekaru 100 da mutuwa ko shekaru 200 da mutuwa, cewa ai idan ka yarda ka bar tafarkinsa ko ɗarikarsa, to al'amuranka za su iya dagulewa, don ba a saba wa waliyan Allah, ba a saba wa jikokin annabi, ba a saba salihan bayi, sai kai kuma ka tsayu akan wannan tafarkin nashi dan jin tsoron in ka bari harkar ka ta kasuwanci za ta dagule, in ka bari za a kore ka daga gamugamun da kake kai akan gwamnati. Jin tsoron wannan shehin ta wannan al'amarin jin tsoro ne kan abin da ba wanda ya sai maka shi sai Allah. Idan ka ji tsoron wani ta fuskar wannan kayi shirka. Kun fahimta da kyau? Wannan shine tsoro kare na farko, irin wannan haƙƙi ne na Allah shi kadai, ba mai cutarwa ko ya amfanar sai Allah ta'ala. Ta waɗannan babuka da muka ambata, ba mai baka gafara sai shi, ba mai azabtar da kai da azaba sai shi, ba mai arzutawa sai shi, ba mai talautawa sai shi, haƙƙi ne na shi karka ji tsoron wani ta wannan fuskar. Tsoro na biyu shine tsoro wanda yake na ja'izi, tsoro na ɗabi'a wanda an ɗabi'antar da ɗan adam a kansa. Tun ran da aka halicci ɗan adam aka ɗabi'antar da shi kan jin tsoron waɗansu al'amura. Akwai abubuwan da dukkan mutane sun yi tarayya wajen jin tsoronsu, akwai abubuwan da mutane sukan sha bamban, wani na jin tsoron abinda wani ko baya jin tsoronsa, shi ko wani na jin tsoron abinda shi kuma ɗan uwansa baya jin tsoronsa. Abubuwan da duk mutane suka yi tarayya a kansu, abinda ke cutarwa a zahiri kamar wuta tana kona ɗan adam ko ƴan fashi suna yin ta'addanci ga mutum, an fahimta ko? Azzalimin sarki ko mai mulki zai iya zaluntar kai maka ta'addanci da ƙarfin mulkinsa, to dukkan waɗannan sai ka tsorace su babu laifi a kanka, dan jin tsoro ne da aka ɗabi'antar da kai a kai. Kana zaune a cikin gidanka sai wuta ta kama, wanda zafi ƙarfinka ɗauki ruwa ka watsa mata ta mutu, za ka tsaya ne ko za ka fita? Saboda mai ka fita? Dan jin tsoron kar ka kone. Wannan za a ce kai shirka? Babu shirka a ciki. Ga nan Musa alaihi salam ya ji tsoron Fir'auna da mutanensa dan kar su kashe shi. lokacin da aka zo aka bashi labari innal mala'a ya'tamiruna bika liyaqtuluka fakhruji inni laka minan nas bi fi fakharaja minha khaifan yataraqqab sai ya fito daga cikin garin Misra khaifan yana mai jin tsoro yataraqqab har ma yana kuya dan saboda ya samu daman sulalewa daga cikin duka ai annabi ne amma gashi ya ji tsoro da Allah ya tura shi ma ce je ka isar musu da manzanci yace inni qataltu minhum nafsan fa khafu an yaqtuluhu na yi kisan kai ina jin tsoron kar in je su kashe wannan jin tsoro ne na Rabi'a ba za ka ce yayi kuskure ba haka lokacin da Ubangiji ta'ala ya ce ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka yace sanda ta ce daga ƙarshe aka ce jefar da ya jefar da sandar sai ta girgije ta zaume falamma ra'aha ta tazuka annaha jannun walla mudbiran walam ya'ak yayin da ya kasantar ta zama macijiya me yayi sai ya fita guje sai Allah ya ce masa ya Musa la takhaf inni laka minan nas ya Musa aqbil wa la takhaf aw nuri kenan aw nuri la takhaf inni la yakhafu ladai al-mursalin aw nuri aqbil wa la takhaf innaka min al-amilin zuwa ayoyin da duk suka bayani kan wannan haka lokacin da yazo wajen Fir'aun da mutanen sa lokacin da aka hada yan tsafi suka hada kayan tsafi fa iza ibaluhum wa isihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a sai daga gani igiyoyin da suka watsar kamar sun zama cizai me ya faru fa awjasa fi nafsihi khifatan Musa a lokacin ma ya tsorata a tsoron dabi'a qulna la takhaf innaka antal a'la wa alqima fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaydu sa'ir wa la yuflihu as-sahiru haythu ata duk tsoro ne na dabi'a da haka mutum ya ji tsoron yan fashi ya ji tsoron wuta ya ji tsoron ambaliyar ruwa ya ji tsoron rushewar gida ya gudu ya fita don kar ya rufsa da shi tsoro ne na dabi'a ya ji tsoron maciji ya ji tsoron duk wani abu mai dafi duk tsoro ne na dabi'a mutum ya ji tsoron ruwan sama kar ya dake shi da haka ya maza ya gudu gida duk tsoro ne na dabi'a an fahimta ku to irin wannan tsoron na dabi'a la yata'allaqu bihi dhanbun wala madh ya ziyadanci mai haifar da shi to wannan shine tsoro kashi na biyu tsoro kashi na uku shine ka ji tsoron aikata wani abu da Allah ya wajabta maka dan kar mutane su zarge ka Allah ya ce yi kaza kai ko baka son kai dan me jin tsoron mutane ka fahimci wani abu na musulunci ga yadda yake daidai amma a unguwarku da dangin gidanku su duk ba haka suke ba kana jin tsoron karka aikata abin nan da Allah ce da manzon sa yace su zarge ka dan jin tsoron zargin su sai kai mai sai ka fasa shi ma wannan ya zama tsoro ke wannan tsoro ne wanda yake haramun bai kai matsayin shirka ba an gane ko wanda yayi shi ya aikata haramun dan ba za ka kyale wajibi ba dan jin tsoron zargi ba za ka kyale sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba haka kawai dan jin tsoron zargin wadansu masu zargi wanda su ba su fahimci sunnar ba dole za ka aiwatar da ita idan baka da karfin aiwatarwa har ka tsorata dan kar a zarge ka sai baka aikata ba to ba wanda zai ce shirka kai sai dai abinda ka aikata ka aikata haramu to wannan shine tsoro kashi uku an fahimta ko shi tsoro wanda yake nan tsakiya kaga babu lafiya cikin sa kashi na biyu ko babu lafiya kansa dan tsoro ne na dabi'a sai dai suka ce akwai abinda zai zanto wani lokacin sababin tsoron mai karfi ne ya kamata kowa ya tsorata kamar gobara kamar ɗan fashi kamar waye duk wanda ya tsoraci wannan ai abu ne wanda yake kaida zai iya cutarwa amma akwai kananan abubuwan da annabi an ce wani na jin tsoron su bayan ko ba sa iya cutarwa wani na jin tsoron hawainiya wani na jin tsoron gadangare wani na jin tsoron bera wani na jin tsoron haka kananan al'amuran da kila annabi an ce ba sa iya cutarwa mafi rinjayen abu mai faruwa ba sa iya cutarwa to irin wannan tsoron sai zanto abin zargi ne ga dan adam yana rushe mutunci ai bai kamata ka ji tsoron amma baka cewa ya aikata haramu sai dai a ce yana rushe mutunci shi yasa yana daga cikin abin da manzon Allah ke neman tsari da shi yana neman tsari kar ya zanto matsoraci so yake zama jarumi sallallahu alaihi to fahimtar wannan shine zai bamu daman fahimtar duk abin da zai zo a wannan babu da sauran wuraren da zamu ga an yi maganar tsoro cikin littafin tauhidi innama zalikum ash-shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin ubangiji ta'ala ce sanin dai wanda ya kawo muku jita-jitan nan shaytan ne kadai yukhawifu awliya, asalin fi'ilin yukhawifu yana neman mafulan bihi guda biyu. Farko awliya, wato kaga mafulan nabi kenan, akwai mafulan awwal wanda yake muqaddar yukhawifukum awliya, amma sai aka shafe shi sai dai aka kaddara shi, bala taqafuhum, kar ku tsorace su, wa khafuni in kuntum mu'minin, ku ji tsorona ni kadai in dai har ku mu'mine ne da gaske. Kar ku ji tsoron cewa wani na iya talauta ku banda Allah, yayin da duk ku ji tsoron talauci a hannun wani ba Allah ba, to kun sanya wannan din kishiya ga Allah. An fahimta ko? Kamar yadda Allah ce fala takshawun nasa wakhshaw, fala takshawhum wakhshawni wa liyutimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun wa iyyaya farhabun wa iyyaya fattaqun, da sauran ayoyin da suke makamanta wannan dukkansu suna nuna tsayanta Allah wajen jin tsoro shi kadai. Wa qawlihi, da fadin Allah ta'ala, inna ma ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah, cikon aya, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Da fadin Allah ta'ala, inna ma ya'muru masajid Allah, sanu dai kadai wadanda suke raya masallatan Allah, wanda ke raya masallatai na Ubangiji, man amana billahi, shine wanda yake imani da Allah, wal yawmil akhir, kuma yake imani da ranar ƙarshe, wa qama salata, kuma ya tsayar da sallah, wa ata zakata, kuma ya bayar da zakka ga waɗanda suka cancanta a bai. Da aka ce wa ata zakata, ya bayar da zakka, bayarwa kadai ba ta zama tabbatacciya sai in ka bayar ga waɗanda shari'a ta ce a ba. To shi yasa suka ce fi'ilin ata yana neman mafulun bihi guda biyu, ata zaidan malan, misali ya baiwa zaidu dukiya, kaga zaid mafulun awwal kenan ko, mal mafulun mai sanin kenan. To wa ata zakata, ya bayar da zakka ga wa, sai suka ce ana kaddara kalmar mustahiqaha, wanda ya cancanci a ba. Su waye waɗanda Allah ya ce sun cancanci a ba su bauta? Waɗanda suka zo cikin fadin Allah ta'ala, inna man sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bin sabili faridatan min Allah wallahu alimun hakim. Wato nau'ikan mutane guda takwas ko bangalori guda takwas, wanda ɗaya daga cikinsu ake bai zakka. Da aka yi bayar da zakka ga waɗanda Allah ya ce a ba su, wa lam yakhsha illa Allah, kuma ya zanto bai tsoraci kowa ba a duniya sai Allah kadai, mai wannan ɗabi'a, masu irin wannan halayya, fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, lalle ya kusanta waɗannan su kasance cikin shiryayyu. Tabbas masu irin waɗannan su ne shiryayyu. Da Abdullahi da Abbas sai asa, duk da alarabcinta tana nuna raja'i da tsammani da sa rai, amma in ta zo a cikin Al-Qur'ani tana nuna wajibci da tabbatuwar abu da hakikantuwarsa. Asa ulaika an yakunu min al-muhtadin, tabbas lalle waɗannan za su kasance cikin shiryayyu. Allah sa mu cikin su. Menene abin da suka aiwatar? Raya masallacin Ubangiji. Raya masallacin Ubangiji yayin da suka siffanta da waccan siffa, shine imani da Allah, imani da ranar ƙarshe, tsayar da sallah, bayar da zakka, da kuma ba sa jin tsoron kowa sai wa sai Allah, wanda shine mahallin shahid cikin ayar wa lam yakhsha illa Allah. To menene bambanci tsakanin al-khawf da al-khashyah? Domin ayar farko tana magana akan al-khawf. Innama zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni. Wannan aya ta biyu tana magana akan al-khashyah wa lam yakhsha illa Allah. To shine malamai suka ce da al-khawf da al-khashyah galibi suna tarayya wajen ma'ana, sai dai kuma akwai dan bambanci a tsakanin su. Bambancin da ke tsakanin al-khawf da al-khashyah, shi al-khawf jin tsoro ne, wani lokacin kana jin tsoron abin da ka ma jahilce shi baka san shi ba, amma al-khashyah kana tsoron abin da ka san cewa lalle ya cancanci a ji tsoronsa. Ina fata an fahimta. Shi yasa lokacin da aka yi maganar ilimi, ba a ce su masu ilimi suna da al-khawf dangane da ubangijinsu ba, sai aka kawo al-khashya. Inna ma yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama, waɗanda suke jin tsoron Allah su ne al-ulama. Wani irin al-ulama? Al-ulama yani al-alimuna billah wal-alimuna bi azabihi wal-amiluna bi jannatihi والعالمون بناره وغضبه وإقابه وأن suke da kyakkyawar fahimta game da girman falalar Ubangiji da irin abin da ya tanada cikin aljanna ga wanda suke bayi na gari, waɗanda suke da kyakkyawan sani game da girman azabar Ubangiji abin da ya tanada a cikin wuta da nau'ika na azaba ga wanda suka saba masa, waɗanda suke da wannan masaniyar kyakkyawan sani ba gurbatacce ba sune za ka ga suna jin tsoron Allah. To kaga a nan gura an kawo al-khashya sai a kawo al-ilm, saboda kenan suna jin tsoron abin da sun san shi kenan, sun san halayyarsa, sun san ɗabi'arsa, sun san kazaɗinsa, ko sun san siffofin shi na kamala. To amma al-khawf, ko da ba mutum bai saba wani lokacin zaka yana jin tsoron abin da ya jahilci menene, kamar misali kana cikin tafiya cikin duhu ka bi wani loko ba fitila sai ka ji wani irin kara kamar an buga kyaure, kaga zaka fita a guje. Duk wanda ya rimu da kai ya ce me ya faru, ce wallahi dai wani kara na ji ban natsu ba na fita a guje, yanzu ka ji tsoron abin da baka san ma meye ba. To wannan al-khawf kenan, shine bambancin tsakanin al-khawf da al-khashya kenan. Wannan ne yafi cikar ma'ana, wanne ne kuma yafi takaitacciyar ma'ana? Al-khawf yafi zama fadin ma'ana, amma al-khashya yafi takaituwa. Kan galibi ba a yi wa kowa khashya saiwa, amma al-khawf kuma ana yi hargawa ga wani Allah. To shi yasa tunda ana yin sa hargawa wani Allah sai mu kasa shi kashi kaza, irin na Allah din kar aiwa wani Allah, wancan na wani Allah din kaga ya shafe shi, na Allah kuma ya shafe shi. Annabi Musa ce inni akhafu an yaqtuluhu, kaga ya ji tsoro ga wani wa, amma zaka ce yayi shirka? Ina ba da kun fahimta. Amma al-khashya babu yanda za a yi ka samu cewa mummuni yana da khashya ga wani Allah, dole sai ka Allah kika. Amma al-khawf ya iya wa lillah, ya iya wa kisa din da aka kawo mummune in za su fanta su da tsoro, in dai abin nan din nuna kamalar imanin sai a kawo al-khashya. Wallazina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, ga ko malaiku da Allah ce la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun, ya law ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yasbiquna illa liman irtada wa hum min khashyatihi, kaga an kawo khashya, wa hum min khashyatihi mushfiqun. Ina fata an fahimta. To bambanci kenan tsakanin al-khawf da al-khashya. Al-muhim ba wanda yake rayar da masallaci kuma ibadarsa ta zanto karbab da shi ne wanda ya tara wannan siffofin. Dan ka rayar da masallaci amma baka da siffofin nan, ko kana da wadansu baka da wadansu, har yanzu rayar da masallacinka bai yi ba kenan. Ubangiji ta'ala ya kawo wannan aya tana cikin suratul tauba dan mayar da mutane da kafiran Makka waɗanda suna girmama dakin Allah su kawo ta dakin, su tanadi abinci da ruwan sha a lokacin zafi ga maziyarta ɗakin Ka'aba, amma ko ba sa kaɗai ta Allah da ibada. Amma duk wanda ya zo Makka zai ce sha ya koshi a bilis a kyauta ba tare da ya riko guzuri daga garinsa ba, amma ko ba sa raya ɗakin Allah. To sai suke ganin wannan abin da suke wani alkhairi ne, sai Allah ce a'a, in dai raya masallaci ne na gaske, ga wanda in ya raya ɗan zai samu lada, shi ne wa man amana billahi, farko mutumin da ya yi imani da Allah. Imani da Allah kuma yana da ɓangarori guda hudu: farko imani da samuwarsa, na biyu imani da rububiyyarsa, na uku imani da uluhiyyarsa, na hudu imani da sunayensa da siffofinsa. Man amana billahi wal yawmil akhir, yayi imani da ranar ƙarshe. Imani da ranar ƙarshe kuma ya shafi abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama, da abin da zai faru bayan kiyama ta tsaya kuma na sakamako. Yadda da waɗannan gaba ɗaya duk imani da ranar ƙarshe, abin da yake biyo bayan mutuwa kafin kiyama, kaga za a sa mutum cikin kabari, kowa ba sai cikin kabari ba dai, za ne kasa za ta rufe shi, za a daina ganinsa. To wannan mutum da aka daina ganinsa za a yi masa tambayoyi dangane da abin da ya aiwatar, za a yi masa azaba in ya cancanci masa azaba, za a yi masa ni'ima in ya cancanci masa ni'ima. Ayoyin Qur'ani sun yi ishara zuwa ga wannan, hadisan manzon Allah sun nuna wannan. Yadda da wannan, yadda da wani bangare ne na ranar tashin kiyama, wani bangare ne na imani da ranar tashin kiyama. Kafirce ma wannan, ƙaryata wannan kamar ƙaryata wani bangare ne na tashin kiyama. Ina fatan kun fahimta. To sannan abin da zai faru bayan an tashi kiyama din na hisabi da awon ayyuka da kaza da kaza, itri surati da sauran al'amura, duk wannan dole mutum ya yi imani da su. Man amana billahi wal yawmil akhir wa qama salata ya tsayar da sallah. To wajen iqamatu salati yana da ma'ana guda biyu: ya tsayar da sallah ta hanyar ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi, ko da ya kyale mustahabbi kuwa sallar sa ta yi. waɗansu ka sa ya kawo duk abin da ake bukata na wajibi, sannan ya kawo duk abin da ake bukata na mustahabi. Wannan ita ce sallah mafi cika, da an ce iqamatu salati wannan ake fara kallo kafin komai. Suka ce domin annabi ya ce ku tsayar da sahu, domin tsayar da sahu yana mai min iqamatu salati, yana daga cikin tsayar da sallah. Inda za mu yi sallah ya kasance sahun mu bai tsaya ba, har muka yi sallah mu kare sallah ta yi ko bace ba, amma mun saba annan ko mun saba ba. Ashe kenan ko da abu wanda yake wajibi ne baka kawo ba, sawabin wajibin dakhala salah aw wajibin muta'alliqun bi salati walau kharijaha, to wannan wato dole ne mutum ya kawo shi, dan dukkan sunan cikin iqamatus salati wa qama salati. Ko da mustahabi ne dai, mafi kyau dai ai sallan mutum ta zanto kamala, ta zanto kamalalliya ta kowane fuska. Wa ata zakata kuma ya bayar da zakka, wa lam yakhsha illa Allah, bihi tsoron kowa ba sai Allah. Wa qawlihi wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka azabillah. Shukan aya, wa la in ja'a nasrun min rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw laysa Allahu bi'a'lam bima fi sudur al-alamin. Allah madaukake ce wa minan nasi, cikin mutane akwai man yaqulu amanna billah, wanda zaka ji ace mu mun yi imani da Allah. Amma fa idza udiya fillah, idan aka cutar da shi cikin lamarin Ubangiji, cikin addinin musulunci, kafirai suka cutar da shi, waɗanda suka jahilci abin da yake kai na tafarkin shari'a suka cutar da shi, ja'ala fitnatan nasi ka azabillah, sai ya sanya wannan fitnar da mutane suka yi masa kamar azabar Ubangiji. Ma'ana fitnar mutane cutaswasu, sai ya mayar da cutarwar da mutane ke masa, da musgunawar da suke masa, daidai da azabar Ubangiji. Yadda yake jin tsoron azabar Ubangiji, haka yake jin tsoron musgunawar mutane. Da zaran ya rike tafarkin shari'a ya ga an musguna masa, sai ya bari. Irin yadda mai jin tsoron Allah yake barin sako don kar azabar Allah ta riske shi. Yanzu wannan ya bayar da wani bangare na tsoro ga wani Allah. Ja'ala fitnatan nasi ka azabillah. Irin waɗannan su ne waɗanda suka shiga musulunci amma ba sa son komai, kar kaya ta soke su, kar a zarge su, kar a ce musu komai, su dai su yi musulunci salin alin, kuma kar a tafi jihadi. Don a cikin jihadi za ka yi hasaran rai, za ka yi hasaran dukiya. Jihadi na iya saboda ma ka zama ɗan gudun hijira, ka bar garinka, ka bar gidanka, ka bar motocinka, ka je kana kwana a bukka. To dan haka ba sa son waɗanda. In mutane suka ce sai an ja su ce a'a kaza mun bari, in dai kaza ne aka sake masa kaza mun bari, har yanzu to ba su da komai kila sai kalmar shahada a zuci ita ma. Ja'ala fitnatan nasi ka azabillahi, suna nan a gefe haka. Amma wala in ja'a nasrun min rabbik, da wata nasara za ta zo, ku musulmai ku ci nasara akan abokan adawa, sai kaga sun zo, la yaqulunna inna kunna ma'a, sai su zo ce ai muna tare da ku. Amma lokacin da ake wahala ba sa tare da mu, amma in an ci nasara gari ya zauna lafiya suna tare da mu. Sai Allah ya ce awalai sallahu bi alam bi afi sudur alamin, ba su da masani cewa Allah shi ne mafi sani dangane da abin da ke cikin zukatan mutane. Allah ya san wanda yake da imanin gaske, ya san mai imani na ruba-ruba ba imanin gaske, ya san wanda yake bautata masa bisa ga gefe. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun nitma annabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasara dunya wal akhirah zalika huwa al khusran mubin. Wanda ke bauta Allah bisa ga gefe, idan wato ainihin ni'ima ta same shi lokacin da yake cikin musulunci, ya samu ci gaba a rayuwa, shikenan ya yarda da musulunci. Lalle addinin musulunci addini ne na alkhairi, addini ne na yi riko da shi. Amma in an jarrabe shi, mutane sun musguna masa, an kore shi daga gidan da yake, ko an kwace masa mata, ko an kore shi daga aiki, yana cikin daɗin rayuwa, yanzu kuma ya samu canji. In kalaba ala wajhihi, sai ya juya baya ya koma akan abin da mutane suke so na kafirci, dan jin tsoron musgunawa, kar ya rasa aiki, kar ya rasa kaza, sai ya bar musulunci, sai ya koma abin da yake. Sai Allah ya ce khasarat dunya wal akhirah zalika huwa al khusran al mubin, wannan ya tabi a duniya kuma ya tabi a lahira. Farko a duniya yanzu ya riga ya zanto banza a wurin mutanen da ya koma wajen su, ko sun karbe shi, nan gaba ba ya da wata kima a wajen su, sun san ba ya da tabbatuwa kan abu, ba za su nan suna ji ba. Da haka irin abin da za su yi wa wani nasu shi ba za su yi masa, sannan kuma ya tabi a lahira, tunda ba ya zala don komai a wajen Allah. Don haka dai addinin musulunci idan kai riko da shi dole sai ka samu musgunawa daga wajen wanda ba su kai riko da musuluncin ba. Haka idan kai riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka samu musguna daga wajen waɗanda suke kan bid'a ko da kuwa sun yi da'awar musulunci. A wani lokacin musgunawar da 'yan bid'a za su yi maka kai da kake rike da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta fi irin musgunawar da za su yi wa kafiri ba yahudi ko ba nasari. A wani lokacin za su fifice ba yahudi da ba nasari akan ka kai wanda kake riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ka da laifin komai sai dan ka ce ai sunna, su kuma suna son a rayuwa kan bid'a. To dole babu yadda za a yi kenan. Sunna kenan tana da tsada, ba arhaba ce ba. Abin nufi ba arhaba ce karka dauka wani abu ne da dan ka rike shi kenan ba abin da zai faru. Za a zage ka, za a cuce ka, za a zalunce ka, za a yi maka kage kowane irin kage. Duk wanda ya ce zai rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya. Irin abin da ya samu na farko shi ma sai ya same shi. Ba wanda ya fi kamala da sifofi na kamala cikin bil'adama irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk cikin wani bil'adama wanda aka taba yi da ko wanda zai zo nan gaba, ba mai sifofi na kamala, sifofi abin yabo, sifofi abin alasan ya barka albarka irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma tare da haka ba irin mudun da ba a yi masa nazargi ba, da cin mutunci, da aibatawa. Wa qalu ya ayyuhal ladzi nuzila alaihi dhikru innaka lamajnun law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta minas sabiqin. Suka ce ya kai wanda aka saukarwa da wahayi, ya wanda aka saukar masa da ambato, kai ma hukaci ne, ka zo mana da mala'iku mu na inda gaske ne. An zarge shi da son girma, an zarge shi da son dukiya, an zarge shi da cewa ma shi makwadaici ne game da mata, dan me ya auri mata tara, yace sahabbansa kowa hurutukar wanda ya gitta. Ba irin zargin da ba a yi wa manzon Allah ba. To kai yanzu kawai sai ka ci bilis haka kawai, kana rike da sunna, ba wanda zai zage ka, ba wanda zai ce ma komai, dole sai an yi gwagwarmaya. Abinda kawai ake bukata da kai, duk abinda za ka aikata ko ka faɗa ya zanto kana da dalili akai mai karfi, na farko kenan. Abu na biyu, duk abinda za ka faɗa ko ka aikata kar ka yi don ka fusata wani ko don ka faranta a wani rai, kana yi don Allah. Wani ya zai to ba za ka yi ba, to bai isa ba. Tunda dai aka kyale mai bid'a na yi, mai shirka na yi, mai bautar wuta na yi, dan na dai kuma na yi, to kai dan me ba za ka kyale kawai mai sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Dan me ba za ka kyale kai? Dole ka sa kan gaskiya ke, kar ka damu da zargin mutane. Amma wallahi duk wanda ya ce na jin tsoron zargi, to ba zai iya sunnar manzo Allah ba. Duk mai jin tsoron zargi ko mai jin tsoron mutane, yan hayaniya, yan harbati, su wuce titi suna zage-zage, suna hayaniya, ana dukan iska. To a kowane tsoron irin wannan yake ji, sai ka kaman gaske ne. Yan bid'a yadda ka san hadirin kaka haka yake, huhu da hu ne, yuhu za su taho. In dai ka tsaya akan sunna, wallahi sai su wuce. Akan sunna, wallahi sai su wuce. Wanda ya zage ka daga nesa tsakaninka da shi kilomita biyu, idan ya zo ya ganka ka sha kunu, ga gemu, ga aswaki, shi zai ce salamu alaikum. Ba zai iya faɗa a gaban idanka ba wallahi, sai ya kallace, sai ya killace gefe guda. Amma kana nan ba zai iya ba. Amma da ya koma gefe guda za a tashi hankali, ba wani tashin hankali. Wanda duk ya ce a tashi hankali ba ya da hujja, ba ya da gaskiya. Mai gaskiya ce ake a zo a gwara dalili da dalili. Allah ya ce, manzon Allah ya ce, ga abinda sahabbai suka rayu a kai, kai kawo naka. Wa inna au iyyakum la lahudan au fi dhalalin mubin. Dole mu da kai daina kan fata. Amma ya rage ma'auna akan sikelin Qur'ani da hadisi da maganganun sahabbai da tabi'ai, mu ga waye ke kan Qur'ani, waye ke kan hadisi, waye ya saba musu. Amma kana son ka bi sunna, amma kana jin tsoro, ba zai yiwu ba. Wa Abi Sa'id radiyallahu anhu marfu'an, inna min dha'fil yaqin an turdi an-nasa bi sakhatillah wa an tahmadahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tikallah, inna rizqallahi la yadurruhu hirsu haris wa la yarudduhu karahiyatu karih. An karɓo hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah shi kare da a gare shi, ya dingina hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace inna min da'af al-yaqin an turdi an-nasa bi sakhatillah, yana daga cikin raunin yaqini, raunin yaqini kuma yana gadar da raunin imani, yana daga cikin raunin yaqini, rashin sakankancewa da Ubangiji, cikakken sakankancewa. An turdi an-nasa bi sakhatillah, ka faranta mutane rai yayin da ka fusata Ubangiji. ma'ana ka aikata wani abu da mutane za su ce iwani na gari ne, ka kusan wannan abin zai fusata Allah. Wannan yana daga cikin rauni yake. Wa an tahmadahum ala rizqillah, ko ka yabawa mutane kai musu godiya kan arzikin Allah, ma'ana su baka wani abu sai ka dauka cewa baiwar ma kamar ta su ce ba Allah ne ya kaddar su baka ba, kamar ta da Allah ba kai musu godiya ba, so ka gode musu su kadai. Wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, ko ka zargi mutane kan abin da Allah bai baka ba, ma'ana mutane sun hana ka wani abu sai ka rinka zargin su kamar ta da cewa Allah ne bai kaddar su baka ba. Kar ka manta cewa da bayarwa da hanawa duk daga hannun Allah yake. Su mutane Allah ya sa su ne su zanto su ne wasita bani na abin ya zo gare ka. An fahimta ko? In Allah ya sanya wane zama tsani gare ka, to abin daga Allah yake sai aka sa wane. Abin da yasa za ka gane wannan nan, dan in ya hana ka ma sai wani baka. In ba ya da rai yanzu yana da rai yana yi maka, ya mutu kana jin takaici, sai Allah ya kawo wani wanda zai baka. Ashe abin daga Allah ne, shi dan adam kamar indararo ne wanda abin zai biyo gare shi kawo gare ka. In ba indararon kata ko ba sai ya na karfe, wani ba na karfe ba sai ya na ko na wani iri ne ma dai zai zubar da ruwa idan an yi shi. Ruwan daga Ubangiji shi indararo din menene? Wasu tsani. Ashe kenan wane ne mafi cancanta ka gode masa yayin da duka samu wani arziki? Allah, gaman ka tarkinsa ne. Wannan baya hana ka yabawa dan adam din. Dan annabi ce la yashkurullaha man la yashkurun nas. Yana da kyau ka yaba masa idan ya baka din. Annabi ce duk wanda ya ba aikin alkhairi ka saka masa kai ma da irin aikin alkhairi. In baka da abin da zaka saka ya masa da shi, kai masa addu'a ta alkhairi gurgudun yadda zaka ga cewa lalle kai ma ka saka masa alkhairi da ya maka. Wannan babu laifi, amma kuskure ne ka tunar dan adam din kamanta da Ubangiji. Inna rizqallahi la yajruhu hirsu haris, arzikin Allah ta'ala kwadayin mai kwadayi baya jawo shi, sai in Allah ya ga dama arzikin zai zo. Wala yarduhu karahiyatu kari, kin mai ki baya mai da shi baya, sai in Allah ya kaddara dama can abin zai zo gare ka ba. Wannan hadisi Abu Sa'id al-Khudri wato ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cikin wato hilatul awliya na Abu Nu'aym, haka Imam al-Baihaqi cikin littafin al-asma wa-sifat. Ana Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bai ambaci marwayatansa ba, wato Abu Nu'aym ne ya rawaito shi cikin hilya, ha kuma al-Imam al-Baihaqi cikin al-asma wa-sifat, sai dai kuma hadisi ne dha'if. An gane ko? Malamai suka ce ɗaya-ɗaya kun ma'anarsa ta samu shiga cikin waɗansu hadisan, amma a jerin sai da yake haka bai inganta ba cewa manzon Allah ya faɗi shi. Ga hadisi ne gaba, za ku ga wata ma'ana ta shiga ciki. Wa an Aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala man iltamasa ridallahi bi sakhatin nas radiyallahu anhu wa arda anhu an-nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhatin la sakhata Allahu alaihi wa asqata alaihi an-nas. An karbo daga Aisha Allah su kare ta a gare ta, tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce dukkan wanda ya nemi yardar Ubangiji da fushin mutane radiyallahu anhu, to Allah zai yarda da shi, wa arda anhu an-nas, kuma yasa mutanen ba su zo su yarda da shi. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah, dukkan wanda ya nemi yardan mutane ta hanyar fusata Ubangiji kuwa, sakhata Allahu alaihi, Allah zai fushi da shi, wa asqata alaihi an-nas, kuma yasa mutanen ba su fushi da shi. An fahimta ko? Ashe neman yarda wa zaka nema kenan kai bawa, zaka nemi neman yarda Allah da shi kai. Mutumin da duk ya nemi yardan Allah, to koda abin da zaka yi din nan da ke jawo yardan Allah na fusatar da mutane, to karka damu, mutanen za su yi fushi da kai ne yau da gobe da jibi, ana nan bayan shugewar lokaci za su zo zanto suna kaunar ka, matakar suna son gaskiya. Dan adabi a gaskiya, lokacin da ta fito ba kowa ne ke jibinta ba. Lokacin da ta fito wani zai gaba da kai, wani zai kika, wani zai fatan ina ma ka mutu. Wannan duk saboda ya jahilci abin da kake kai na gaskiya. In ka jure ka kyautata mu'amala, ka rike gaskiya, ka faɗi gaskiya, ka aiwatar da gaskiya, nan da shekara ɗaya ko biyu, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu, sai gashi wanda yake kinka jiya ya zanto yau shine mai kaunar ka. An fahimta ku? Amma in kana jin tsoron tsangwamar da zai maci da sauran mutane, sai ka ce to bari in sassauta. Me ne na cewa sai an bi sunna? Ka sassauta ka bi al-islamul aam, wato ga magarin musulunci wanda kowa ma ke yi, da dan bore dan boka duk ba suna da wani musulunci ba, da malamin sunna da mai rubutun sha da mai layu duk ba suna da bari, mu ma mu bi kawai al-islamul aam, islam musulunci a jumlace, dan saboda kar ka ware daban ka ce zaka bi sunna a tsangwame ka. to wannan kana neman yaddan mutane ta hanyar fasata Ubangiji, kana abin da kai ka san baka da dalili a shari'a, amma wai dan saboda kar mutane su fushi sai kai, to abin da zai faru sai Allah ya fushi da kai ko mutanen su fushi da kai, shine sakamakon. Amma in ka nemi yardar Ubangiji ta hanyar fushin mutane, kai ba niyyar ka bane su fushi, amma su ne kawai suka fushi dan ka saba musu, maganar ka ba irin tasu ba, ayyukan ka ba irin nasu ba, yadda kake gudanar da rayuwarka ba irin nasu ba, su suna yaki halal yaki haram, kai kuma yaki halal ne kaulan wahidan, kaga dole za su tsane ka, kai kace abu sunna su kuma suna ganin za su iya bin bid'a, kai kace ai kaza su suna ganin ba za su yi kaza ba, yanzu duk abin nan da kai kai tsakaninka da Allah ne wani yaddan Allah kace ba kai bane dan su fusata, amma shi dan adam in ka sha bamban da shi ko wajen kare hula sai ya ga cewa wai kun sha bamban, to saboda haka a sakamakon ka sha bamban da su cikin maganganunsu da ayyukansu da halayyarsu da kasuwancinsu da tunkayyarsu da rike gaskiya da amanar ka kai wanda ka saba musu, to wannan sai sa sai su tsangwame ka. Yanzu da za a samu wani jami'in gwamnati guda daya ya zo ya ce ni ban yadda da maguɗi ba, ni ban yadda da kaza ba, ya kwatanta gaskiya komin kankantarsa, masu mukamin irin nashi duk sai sun tsangwame shi. Inda za a samu dan kasuwa a titi guda ya zo ce ni ban yadda da maguɗi ban yadda da kaza kaza ba, abinda ake baya dacewa kaza zan yi, sai mutane sun tsangwame shi, sauran yan uwansa yan kasuwa za su fara faɗa da shi. To kaga in za ka yi gaskiya ba wai kai a zuciyarka kai bane dan ka munana wa mutane, amma saboda kin mutane da gaskiya sai su yi sai su tsangwame ka. To wani yana da karfin jurewa, kaga yana neman yaddan Allah ta hanyar fusatawa mutane, to wannan yau da gobe Allah zai yi ta da shi ko mutanen daga karshe za a zo bayan kwana ɗaya kwana biyu sai ce kai gaskiya abin da wani kake kai nan gaskiya shine gaskiya, sai ga wani yabi sai ga wani yabi sai ga wani yabi, sai ka samu ladan aikin alkhairi da adadin ladan wanda suka koyi da kai har zuwa tashin kiyama, babban alkhairi ya taru gare ka kenan, ka dace da yaddan Allah da yaddan mutane. Amma in kana jin tsoron mutane sai ka dauka dawo ka bi barna, to idan kana bin barnar tsammanin ka za su kyale ka da mai maguɗi da mai maguɗi, kowa can haushin kowa yake, dan da haka kuwa dubune kan ban Allah kuma da kan maguɗi, shi yasa da malamin bid'a da malamin bid'a kar ka dauka cewa shiri suke ko suna dariƙa daya ga ba suke da juna, amma wai ana wai a rufa asiri, a rufa wa juna asiri ne a zahiri, amma a cikin batini ga ba za su yi da juna, saboda wannan yana son ya ga cewa a cikin dariƙar ga ba zai zanto ne nake da ta cewa, wannan yana so a ciki ya zanto shi ke da ta cewa, kowa kansa kawai yake so. To kuma sai Allah ya kaddara dole wane ya fuwa da karbuwa, wane ya fuwa da mabiya, wane ya fuwa da muridai, to duk wanda aka fi muridai fa sai ya ji haushin wanda suka fi shi dinnan, ko da suna tarayya kan gabarki dai irin na barna ko na bid'a, to karshe kaga in ya nemi yardar mutane ya fusata Ubangiji ya tsaya kan bid'a kenan, Allah zai fushi da shi kuma su mutane su zanto abokanan adawarsa a cikin tafarkin da yake kai na bid'a. Ina ba da kun fahimtar kyau. To shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ke cewa man iltamasa ridha Allah bi sakhatin nas radiya Allahu anhu, dukkan wanda ya nemi yaddan Ubangiji ta hanyar fusata mutane, wato ya abin da zasu ji haushi, shi ba manufar su kenan ba, dan neman yaddan Allah, amma su ne kawai suka ji haushi, radiya Allahu anhu Allah zai yarda da shi, wa ridha anhu nas mutane kuma Allah ya yarda da su, a shi wa man iltamasa ridha Allah bi sakhatin Allah sakhat Allahu alaihi wa asqata alaihi nas, wanda ko duk yana nemi yaddan mutane ta hanyar fasata Ubangiji, to Allah zai fushi da shi kuma wani ibadar ba a yi ta ga kowa sai ga Allah, da za ka zo ka dogara ga wani wanda ba Allah ba, kan a shi zai ma kaza ko ya hana ka kaza, ya zama shirme ke nan, an gane ku? Ita Allah ce wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah kai za ku dogara in dai kun kasance ku mu'mini ne. Wannan tana cikin jerin ayoyin suratul ma'ida akan kisra na Musa da Bani Isra'ila, da faɗin Allah ta'ala innamal mu'minuna allazina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum, sanadai kadai waɗanda suke ansa sunan mummunai su ne waɗanda idan an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata. To menene dan abin nan wajilat qulubuhum, ma'ana bai suka ayar ba, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim, shine mu'allim shahi wa ala rabbihim yatawakkaluna, kuma suna dogaro ga Ubangiji, sun far mummunai in an ambaci Allah sai zukatansu su tsorata, abin nufi da zaran an ambaci hukumar Ubangiji sai su tsorata sai su daina sako. Wa idza tuliyat alaihim ayat, in an karanta musu ayoyin Ubangiji zadatum imana, abinda duk aka faɗa na ubanni sai su aikata sai imani ya karu, wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah kadai suke dogaro. Wa
kaulihi da fadin Allah ta'ala wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu, lalle duk wanda ya dogara ga Allah to Ubangiji ta'ala ya wadace shi, baya bukatun kuma ya dogara ga wani din. Wa an ibn Abbas kana an karbo hadisi daga Abdullahi dan Abbas Allah sakare da gare shi yace kalmar hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya wadatar da mu ko ma dalla da abin dogaro. Kana ha Ibrahim alayhi salam hina ulqiya fi an-nar, ita annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da aka dauke shi aka jefa shi cikin wuta, ba abin da yace sai yace hasbunallahu wa ni'mal wakil, nan take sai Allah ce kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim wa radu bihi kaidan fajalnahum al-aksarin wa najaynahu wa lutan ila al-ard allati barakna fiha lil alamin wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa ahayna ilayhim fil khairati wa iqama as-salati wa ita'a az-zakati wa kanu lana abidin. Duk saboda me? Saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Duk akai wadannan fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel, farko aka ce ya zaru kuni bardan ke wuta kasance sanyi, aka canja na wamisul kaun, abinda aka saba da zafi ya koma mai sanyi, wa salaman kuma sanyin ma na aminci ba mai cutarwa ba, ala Ibrahim bisa ga annabi Ibrahim alaihi salam, saboda fadin hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa aradu bihi kaidan, sun nufa su kaidi tattale da shi, Allah ce wajallahu mal aksarin, sai muka sanya su sune makaskanta ta bako. ونجيناه ولوطا الى الارض التي باركنا فيها للعالمين, muka damar da shi da annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga kasar da muka sanya mata albarka ita ce baitul muqaddis. Wa wahabna lahu ishaq, muka bashi da shine ishaq, wa yaquba muka bashi jika yaqub nafilatan kari akan da ka samu jika kana raye, wa kullan ja'alna salihin, kowanne cikin su muka sanya shi zanto annabi, dan salaha anan tana nufin annabta ba wai kawai salihin bawa annabi, dan kamar yadda ya faɗa can wa kullan ja'alna nabiyya wa wahabna lahum min rahmatina, saboda haka ka kake dan kullan ja'alna salihin annabawa kenan, wa ja'alna ma'aimatan yahduna bi amrina, muka sanya su shugabanni abin yin koyi suna shiryar da mutane ta hanyar bin umarninmu, wa wahina ilayhim fil khairati wa iqamas salati wa ita'az zakat, muka yi musu wahayin ayyuka na alkhairi, sayar da sallah da bayar da zakka, wa kanu lana abidin, sun kasance bayi masu bauta gare mu, sakamakon kalma daya hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa qala Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fada hina qalu lahu, yayin da suka ce da shi inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, mutane fa sun tattaru gare ku dan su kawo muku farmaki dan haka ku tsorace su, Allah ce fa zadahum imana, sai wannan abin ya kara musu imani da takawa. Al-aya wato zuwa karshen aya ke, rawahu al-bukhari wa an-nisa'i, al-imam al-bukhari da imam an-nisa'i suka rawaito, dan haka dai tawakkali babban abu ne kuma ibada ta cikin ibadoji, an gane ko? Dan haka ibn al-qayyim ke cewa tawakkali saboda girman sa sai a zo a hada shi da imani, aka hada shi da musulunci, aka hada shi kuma da ibada duk a cikin aya guda, aka hada shi da takawa a aya daya, an gane ko? Ayar farko wa alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, kaga an hada shi da imani, wa qala musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin, kaga an hada shi da musulunci, fa qalu alallahi tawakkalna rabbana la tajalna fitnatan lil qaumiz zalimin, sannan ubangiji ta'ala yake cewa wa ilayhi yurjul amr kulluhu fa'buduhu wa tawakkal alayhi, an hada shi da ibada fa abudu wa tawakkal alayhi, an gane ku? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuh, farkon aya takawa karshenta kuma tawakkali, an hada shi da takawa cikin aya guda saboda girman al'amarin takawa a tawakkali. Fihi masaila, wannan babu akwai masaloli, al'ula ta farko anna tawakkul min al-fara'id, wato shi tawakkali farilla ne cikin farillai. الثانية مسألة تبيو أنه من شروط الإيمان, إنا دقى تكين شرط إيماني متن يزن تومي توكلي, إن باكر توكلي تو كمر إيماني بيسان بكنا دعنا سوى عليه فتوكلوا إن دي حد كوم منيني توكوي توكلي دعنا ما نامو كي بكنا مكزوم منيبا. الثالثة مسألة تأكو تفسير آية الأنفال, من جي تفسير آية من تسكين شروط الأنفال, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله زوى كرسين آية. الرابعة مسألة تهدو
تفسير الآية في آخرها تفسير الآية تكرشي وتفسير الآية في آخرها تفسير الآية أكرشنتا وتأتي تفسير الآية بأفركون تيكب إنبا ليكاو أكرشنتا إنبا ليكاوبا دم فركون آية إنما المؤمنون لذا ذكر الله وجد قلوبهم أننكو يسع تفسير كدول سيمنجي كرسي وإذا تلت عليهم آيات وزادهم إيمان إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الخامسة مسألة تبير تفسير آية الطلاق من صام تفسير آية نتسكين صورة الطلاق ومن يتوكل على الله فهو حسبه السادسة مسألة تسدى إذا مشأني هذه الكلمة يجرمن ونن كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل كلمة تبير كرمان قسكي وأنها قول إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الشدائد سوى إتتي كلمة دعنا محمد عليه السلام عليه الصلاه والسلام da annabi ibrahim alaihi salam suke amfani da ita inda sada'id lokacin dukkan wani sanani da haka sunna ne idan aka furgita ka aka tsoratar da kai wani ya maka barazana ka mai ta wannan kalma Allah zai tsamar da kai da ya tsamar da mutanen farko da suka yi amfani da ita abinda muka fada daidai Allah subhanahu wa ta'ala wannan muka kuskure Allah ya shafe mana assalamu alaikum wa rahmatullahi gyaran masallatai da kawata su shi ma yana daga cikin wato rayar masallatai rayar masallaci dama iri biyu ne ko abin nan gina masallaci iri biyu ne farko gina shi a sami wurin da yake zai suturce mutane daga zafin rana daga ruwan sama daga sanyin hunturu a samar da haske a ciki idan ana karatu dan saboda a kore duhu musamman in kana karatu da dare duk wannan na cikin rayar masallaci kashi na farko rayar masallaci na biyu shine rayar masallaci da ibada to ko da wani lokaci shi na biyu shi yafi muhimmanci sama da na farko masallaci idan aka yi shi yadda zai rufe mutane daga zafin rana ko da ba a kawata cikinsa ba shi yafi dacewa ma rashin kawata harma shi yafi dacewa domin ba a san a rinka yin zakarfatul masajid shi ne kawata masallaci an gane ku sai ya zanto cewa yana cigaltar da mutane ma gabarin ibada kuma annabi ya nuna kawata masallaci da ya masa ado din nan yana daga cikin alamomin tashin kiyama an fahimta ku kar mu yi kamance shi ne da nasara saboda sunan shi kawata ɗakin ibada sama da kima da haka masallaci ko da fitila za a sa ya kamata a sa kala ɗaya wadda haske za ta bayar amma a sa nan shuɗiya a san a sa light blue nan a sa fara ya zanto kawata masallaci kamar ana nema a kamanta shi da coci kenan haka a cikin masallaci ko da fenti za a yi fenti iri ɗaya kar a yi shi kala daban-daban wannan baki wannan ja wannan kaza don zai ɗauke hankali sannan kuma bai halatta a rubuta komai ba jikin bango ba a rubuta komai jikin masallaci kala ce za a rubuta waɗansu ayoyi na alkur'ani inna salata kana lil mu'mini kitaban mawquta wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahada innama ya'muru masajida lillahi man amana billahi wal yawmil akhir in ka rubuta wannan ayar ma kai ka rushe kanka ma gaba dai kenan to duka waɗannan yana da cikin bidiyoyi na zamani da aka kawo a zamanance abinda Umar bin Khattab ya ce ga injiniya lokacin da za a sabunta ginin masallacin annabi ya ce akinna nasa min albatari fa iyaka an tusaffira aw tuhammir ya ce kai dai kare mutane daga zafin rana ba sai ka sa musu fenti ba ma wani ja ko wani iri kai dai kawai rufe sama yadda rana ba ya fadake su ba a yi ta yi ibada haka an fahimta ku amma wannan ba yana nufin wulakantar da masallaci ba dole a tsaftace shi daga datti a tsaftace shi daga yanan gizo-gizo a tsaftace shi daga dukkan wani abu mai wari kamar irin yadda kafin ɗin mana da kafin wani ɗan uwa Allah saka masa alkhairi kawo wannan makon da ya wuce har wari yake idan ka yi sujuda saboda kowa zai tako kafa sai zo taka har wari yake to kaga irin wannan duk sai a shirya gara ce ma an yi kawai da tabarmar leda inda ba za a abin da ɗin sa ba ko a bar shi haka kowa shigo ya sallarsa haka fita an fahimta da kyau amma rayar masallaci mafi muhimmanci shine rayar masallaci ta hanyar ibada sa AC don saboda lokacin zafi babu laifi da an sa ba sabuwa kai ba saboda akwai lokacin da zafi yake da yawa musamman a waɗansu nahiya yanzu masallacin Makka da Madina inda za ka cire AC tsawon minti 30 a lokacin aikin haji ko lokacin aikin umara Allah ne kawai san iyakacin mutanen da su mutu saboda ana yin matsanancin zafi ko mutane daga duniya daban-daban mutumin Indonesia inda yake sanyi mutumin kasar Kashmir yankin nan na kasar India, inda ake sanyi wannan lokacin ruwa wannan na kududdufi tafi kafin gari ya waye ya zama kankara. To ka zo ka kawo shi ka ajiye shi inda ba AC, ai ka san ka tayar masa da hankali ana wannan zafin. Ina fata an fahimta. Ya danganci abin nan yanayin masallacin da cikar mutane ko rashin cika. Akwai masallacin da mutane ba sa cika kuma walwala ne, kuma akwai isasshen iska saboda ko ba AC ba komai. Akwai inda lalle in ba AC to za a ji jiki kwarai da gaske. Ko ni akwai wani masallaci da muka je yola muka yi wa'azi da dare, ina jin sai da na kusa suma, mutane ne ba su sani ba, amma na tashi ina kamar zan yi farfadiya, kamar zan faɗi saboda zafi matsananci. Kuma duk abu matsayi haka ce, mutane an cika sama da kima. To kaga irin wannan dan sa yace ai babu laifi. Wannan yake cewa wani ne ya fitar da zakka shi ahli sunna ne, to sai baiwa masu sunna da masu bid'a, amma har baiwa masu bid'a kashi mai yawa ko masu sunna ya ba su kadan kadan. Har ya faɗa amount din, ni ba na bukatar in faɗa amount din. Zakkarsa ta yi mana, mai bid'a ai bai kafirta ba. Gwagwarmaya mai bida bai kafirta ba, ko ai ba maganar ya fi cancanta ko bai fi cancanta bai kafirta ba, wannan magana ce ne ko bai kafirta ba. To kaga tunda bai kafirta an bashi zakka ta yake, amma lalle wa ya fi cancanta kan mamuni ta ki da yake kan tafarkin Ubangiji. Sai dai shi mai bidar an bashi ne da a kara jawo shi kan tafarkin sunna. To kaga anan gurin sai kuma mai sunnar cancanta. To sai dai akwai mai bidar da ko zaka bashi zakkar garin nan gaba ɗaya shi ba zai bar bidar sa ba. Saboda haka dai ko da lokaci kowane mutum ana karrama shi a jashi a jika gwargwadon biyayyarsa ga Allah da biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Baya dacewa ga mutum na bin tafarkin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka zo ka fifita dan bid'a a kansa, ko alama wannan ba daidai bane ba. Amma wacce zakka da aka yi maganar ta yi wannan ba wanda zai ce ba ta yi ba, in dai a mizanin Qur'ani da hadisi ne ta yi. Amma shawara muke bayarwa kan cewa abinda yake mafi zama daidai shine ka fifita wanda yake kan tafarkin sunna sama da wanda yake kan tafarkin bid'a. Saboda shi mai bin bid'a zaka samu iri biyu ne, akwai mai bin bid'ar da yana bin bid'a ne dan ya zahirce ta, akwai mai bin bid'ar da ba wai jahiltar ta yi ba, shi dai haka iyaye da kakanni suke kuma haka malaman su suka ce, dan haka ko za a mutu shi ba zai daina ba. To kaga irin wannan nayi karka ba ta lokacin kama akan su. Wannan kuma yake cewa wani mutum ne yake harkar kasuwanci, daga baya sai kasuwancin sa ya tsaya kuma sai ya koma neman karatu, har ko mutane suke ciyar da shi abinda yayi laifi. Ya dangana, neman karatu abu ne mai kyau, kasuwanci kuma shi ma sana'a ce wanda zaka siyar da kanka da ita. Dama idan kai kadai ne abu yana da sauki kwarai da gaske, canja kanka kowane irin yanayi na rayuwa gwargwadon yadda kake so. Amma matsalar shi ne idan kana da iyali, ka daina aiki ka ce za ka koma karatu, kaga ka shiga cikin wani hali na in ba ka samu wani mai tsoron Allah bane da zai dauki nauyin karatunka, wanda har yanzu ba mu da matakin wayewar kai ta wannan mu a nan nahiyar mu. In dai kawai za ka koma karatun sai ka wahala, sai fa in ka samu wani mai tsoron Allah mai wayewar kai da zai dauki nauyin karatunka, ya duba ya ga na farko kana da fahimta a karatun, ba za ka kashe kanka kudi bane a iska, kai kuma ki dawo mi ne baka da fahimta, a kana da matsayi cikin karatun da idan da zaka yi zaka fahimta, inda zaka yi daruruwan mutane ko dubban su za su karu da iliminka. To kaga nan ya kamata a samu waɗansu su ɗauki nauyin karatunka, dan raya ta kai kadai kamar raya al'umma ne. Amma har yanzu bamu da wannan wayewar kan, sai ga ɗalibin ilimi yana cikin matsalanciyar rayuwa, ko mai karatun boko ko mai karatun addini, wanda ya kamata a ce masu arzikinmu mawadatanmu suna neman shawaran sauran jama'a ko cikin malamai ko cikin abin nan cewa a duba a ga cikin ɗalibai da ke neman ilimi wa aka hango cewa yana da hazaka, yana da basira, mutumin da inda za a samu mai ɗaukar nauyin shi lallai za a yi wani gawurtaccen malami nan da shekara goma ko sha biyar masu zuwa. To ya za a taimaka rayuwarsa, a ɗauki nauyin sa je ta karatu din, saboda rayin shi kadai kila ya fi waɗansu mutum goma su je su yi karatu, shi kadai zai haddace abin da su ba za su iya ba. Irin wannan zakka ne cikin jama'a, jari ne ga al'umma, gata ne ga al'umma ta samu irin waɗannan a cikinta. To irin wannan idan ka rayar da shi kamar ka rayar da gari guda ne, sai a ɗauki nauyinsa, me yake bukata ci da shansa da menene a wata, kila 2000, kila 3000, kila 4000, to dubu mukaddara 4000 yake bukata a wata, duk zai ishe shi biyan kuɗin makaranta, sayan littafi, cin abinci, ci da sha, ɗan sutura, baya buba fallasa don ya samu nan da zai karatu, ɗan shagon da zai zauna, dama baya da iyali har kafin ya kammala karatu. To shikenan 4000 a shekara ya zama nawa kenan a wata shekara, ina kai baka jin Hausa kuma kana magana ya hakuri da Allah, a shekara ya zama nawa kenan, duk wata an bashi 4000 shekara da ya zama nawa kenan, 48. To mukaddara kawai mu ce 50,000 shekara hudu in zai digiri ya zama nawa kenan, 200,000. Ko shekara biyar zai karanta medicine, muna son mu samu kwararren likita, yana da kwakwalwa, ya karanta science zai je karanto mana medicine, yana da kwakwalwa mai kyau, kaga za mu rayar da al'umma ne ta hanyar haka. Amma waɗannan kuɗin sai ga attajirai sun zo sun karkasa su ga mutane, kowa mai mace ne, duk wanda ka kashe 500,000 a banza, wannan naira 500, wannan naira 700, wancan kaza, sauransu. Su ba su rayu ba, su ba su mutu ba, la ya mutu fiya wa la ya haya. Kai ba mutum da ya ka dunkule kawai ba ballantana ya abin kirki, kai kuma ka basa da talaucin su ba ballantana zai su yi wani abu. To amma galibi abinda muke kallo wai yawan waɗanda muka ba amfanin da aka samu ba yayin da muka bayar, yawan wanda muka ba wannan shirme ne, ba amfanin ba yawan wanda muka ba. Yau shekara ina jin hudu kenan ba na mantawa, kai ya kai shekara biyar ko shida, da wuya a ce wata biyu sun wuce ana cikin karatu, ne dai ban yi irin wannan maganganun ba, cikin ikon Allah mutum ɗaya ne ya ansa, akwai wani bayan Allah mai duguri, wallah ma'aikaci ne ba, ba wai babban dan kasuwa bane, ma'aikaci ne, dan albashi ne, ya same ni ya ce shi zai yi da karin gwajin tafiya, samo masa mutum ɗaya wanda zai karatu ɗin wanda ni na amince da shi a ko ina yake, ba wai sai a Maiduguri ba. Na zo zan karin na bincika cikin yan uwa da suke karantarwa, wanda ɗaruruwan mutane na karuwa da shi, kila ba wani mutum Maiduguri ke taɓa karuwa da shi, yana nan cikin Kano yana karantar da mutane dare da rana, safe da yamma. Na ce ga wani, na kai masa sunan sai ce na amince da shi, ya ce shikenan ya nema admission a ko'ina, in ya samu shi zai ɗauki nauyin karatunsa, ya samu ya ɗauka, yana taimaka masa da abin da yake dai ba ya bawa fallasa 2000 ko 2000 da wani abu duk wata, banda na registration, banda na biyan kuɗin makaranta, banda na kaza, banda na kaza, wannan nashi ne. To ya gama diploma, ya gama, yanzu ya fara digiri, kuma ya ɗauki nauyin digiri din. Duk shekara kafin a shiga shekara zai kawo mun kuɗin shekarar da za a biya, ya ce ga shi na wannan na shekara mai zuwa ne. Ni kuma na ji na sasa a banki, daga ni sai shi sai Allah sai wannan ɗalibin, in bai da yau da nake ba ku labari. Suna rubuce a gida, ko da iyalina sun san wani kuɗin wani ne a wuri kaza suke a ajiye, ko da na mutu. Duk Kano ba wanda ya wannan har yau. Yana nan yanzu kana digiri a bayar da zubati. Wallahi ma'aikaci ne dan albashi yake ɗaukan nauyinsa shi ma haka. To ɗalibai nawa muke da su jarin samarin da zaratan ƴan boko da suke da kwakwalwa, amma iyayensu talakawa ne. Su ƴaƴan masu kuɗin kuma dolaye ne. A kashe musu kuɗi a gida da waje ba abinda suke iyawa. Duk ƴaƴan hajiya ne. Ba zai je makaranta ba, hajiya ta san garta shi a gida, kuma kai baka yi saka ce ba haka ba. A kashe masa kuɗi a Kano Capital, a kai shi St. Louis, a kai shi St. Thomas, a ɗauke shi a kai shi Ingila, a kai shi ina ne, dolo ne, haka zai dawo. Ba abinda ya je koyo sai shan barasa. Ga ƴaƴan talakawa masu kwakwalwa duk ɗaukar nauyin su karatu. Saboda su kawai iyayensu talakawa ne, kuma saboda shi wanda yake da kuɗin a hannunsa bai ma san me zai yi ba. Kai abinda kake nemawa kanka lahira da shi sai ka kasa. Yanzu idan ka cewa wani dauki na wani karatu ga kai aikin banza ne, ya za a ce nayin karatu, gare ba shi kwanan masara guda ɗaya ko biyu. Ilimi ga mahimmancinsa ga komai, amma mutane ba sa ganewa. Sai mutum ya kashe dubban kuɗi a iska. da haka ni shawarar da nake bayo ƴan uwa in ba wannan muka koma ba wallahi zamu dade anan kasar mu na cikin wahala domin zai da aka ce ga wata cibiya ta al'ummar musulmi duk shekara a ce dalibi bi kawai za na cikin ikon Allah a hanarin tsuwa bayan wancan mutum na farko a bai duguri bane cikin tafsiri muna cikin kwanakin tafsiri sai aka yi wata semina a Imam Malik Islamic Center wata cibiyar musulunci ne wanda wani attajiri shi kadai ya gina ya kashe kudi saboda miliyan 70 makaranta da primary da junior da senior secondary school da administration block da komai a tsakiyar wurin da Kirista suke kiransa Jerusalem saboda gabas da yamma da kudu da arewa duk coci ne ya mallaki wajen ta karkashin kasa ba su sani ba aka zagaye shi da katuwar katanga sun dauka kamfani za a yi sai can sai ga asuniyar masallaci ta kunno kai haka to a bana sai na yi irin wannan jawabin a wurin wannan akwai kungiyar wato Borno Elders da Tijan Borno wallahi suka tashi nan take suka ce yara yan sakandare a basu mutum 30 sun dauki nan su zuwa karatu a jami'a mun bambanta ba adadin 30 ko wani abu makamancin haka wallahi cikin wannan azumin to irin wannan himmar ko da lokaci shi mai wa'azi ba wai kaza da kaza ba meye himma meye masu aiki to abokanan tafiya kenan ba kawai wanda za ta rubu ai karatu ai kabbara kowa ya tafi su gida ba abin da ya shafi shi su dai indai ka ga aya suka yi kabbara sun gama biyan ka ka kammala aikin ka Allah saka da alkhairi to me za yi za gina al'umma da haka har kawai za mu yi ta wa'azi ba gina al'umma daga nesa kawai ana Allah saka da alkhairi ka ji aya daidai ba to amma me za mu yi don girman Allah me ya kamata mu kare himma ban ce ba mu da irin wannan mutanen muna da daidai ku da muke son su kara yawa wallahi samuwar wannan shi ke karawa shi kansa mai karantarwa kwarin gwiwa sai ka ga abinda kake haka tana cimma ruwa amma idan babu irin wannan kai kanka sai ka ga cewa kamar haka ba ta cimma ruwa kenan amma gina al'umma ta hanyar ilmantarwa ba abin da yafi wannan muhimmanci yanzu da ƴan boko da ƴan arabiya a ce duk shekara ka ɗauki nauyin mutum biyu ai ba ƙaramin riba ba ne a ce a samu wata cibiya yanzu aikinta ma kenan a kafa wata kungiya aikinta kenan ko wani kwamiti aikin shi kenan kulawa da ilimi da ilmantarwa na ƴan musulmai duk Kano gaba ɗaya ba mu da gynec doctor kila sai guda duk Kano sai gaba ɗaya kila gynec doctor mace kila ɗaya ce ko biyu duk Kano gaba ɗaya kuma nan ne cibiyar musulunci mata nawa ake da su adadin mata a jihar Kano za su kai miliyan nawa to wani tunani muka yi science secondary school ta yan mata da ta maza nawa ake da su a Kano kaza ne to a ina za mu je mu ɗauko yaran da suke zaka ƙwarai a zaɓo mana su a ɗauki nan su je su yi karatu ko a ABU ko a ina ne so muke ki je ki karatu ki rika sa hijabi kina kaza mun ɗauki nauyin karatu ko da mahaifinki ya kasa ko me za a yi miki a tamfar sallah za a yi miki ke dai so miki ki je ki amfani da kwalifi ki karanto wannan abu ta gama ba ita ce za ta yi kokowar nemo admission a jami'ar Bayar ba mu ne za mu je mu yi mata rigima a nemo mata admission a jami'ar Bayar ko a ABU ko a Maiduguri ko a ina ne da ta shiga a san cewa ga wani organization na musulunci da an zo wajen cike fom waye su fansa wani organization na musulunci ai su ma ba za su yi wasa da ita ba ta je ta gama registration a samu secretary ko director ko wani mutum biyu daga cikin wannan organization din su je su gabatar da ita wajen head of department cewa mun kawo dalibar mu ne ta zo ta yi karatu a nan jami'ar Maiduguri ko ABU ko kaza mu ne muke daukar nauyinta kaza da kaza da kaza muna fatan za a kare kimarta da mutuncinta ko mu ne kaza ga manufar mu ga abin da muke so mu cimma kila shi ma musulmi ne sai ga shi ma mun wana shi ya mana aiki a can gurin to amma haka muke zaune kara zubi dan arabiya bai samu wanda zai dauki nauyin shi ya karatu arabiya ba dan boko bai samu wanda zai dauki nauyin shi ya boko ba yana son karatu yana da azaka da zai karatu amma bai da kokobo ba kuma mai tunanin ya dauki nauyin sa ko da kudin zakka ba wani bai tunanin ya taimaka masa to sai da al'umma ce haka mai tambaya ta karshe abin da yake cewa wai ya zai yi wai na son ilimin tafsiri kamar wata makaranta ya kamata ya shiga. Wallahi dai a Najeriya ne ba zan iya cewa ga wata makaranta da za ka shiga ba don ka koyi ilimin tafsiri. Ba zan yi sai babu ba, amma ban santa ba. Ban santa ba, makarantar da za ka shiga ka iya tafsiri a Najeriya ban santa ba. Kila akwai, ni ne ban sani ba. Rashin sani na ba nuna cewa babu, amma iyakacin sani na ban santa ba. In dai tafsiri ne bi ma'anar kalma tafsiri ya tafsirantu, to ban san wannan makarantar ba. Ka gane shi tafsiri ilimomi daban-daban ake bukata wanda suke gina tafsiri. Kafin ka samu malaka ta tafsiri alalakalli sai ka tara waɗannan ilimomin. Farko wadataccen harshen Larabci, tunda Qur'ani an saukar da shi da harshen Larabci. Wadataccen harshen Larabci ko ilimomi guda hudu ne suka gina shi. Ilimin adab wato literature na Larabci, nahwu wato grammar kenan, sai kuma sarf wanda suna da alaka da juna, sai balaga. Waɗannan al'amura guda hudu su zasu baka wadataccen ilimin Larabci in ka kware su gaba daya, alalakalli kowanne ka yi zurfi a cikinsa gwargwadon hali. A nahwu muqaddara, ko da nahwul wadi'u juz'ul awwal wa thani wa thalith ibtida'i, kai ka zo kuma kai thanawi al-awwal wa thani wa thalith, ka karanta katarun nada, ko da nan ka tsaya ka samu babban makami cikin nahwu, matukar malamin da ya karanta da kai ya san abin da yake. Ko muqaddara ka karanta ajrumiyya ko milatul i'rab, ka zo ka karanta katarun nada da ibn hisab, wannan kawai ka samu wadataccen wani abu dai a cikin nahawun Larabci. Idan ka zo balaga, ko da ulumul balaga din nan ta yan sanawiya, ka karanta a wurin malami da ya kware, to za ka sami wani abu mubadai na ilimin balaga. Adam kuma littafansa ga sunan daban-daban, ya danganci wani malami zai karantar da kai wani littafi shi a zaukinsa, tunda shi adam wato galibi abu ne da ke mabanin al-zawq, ɗanɗanan shi mai karantaswar. Na iya baka littafin da malam wani malamin daban ya ce ga littafi kaza, saboda zawqi ne shi adam. To ka samu da ta can harshen Larabci wanda ya kammala waɗannan ilimi guda. Na biyu yanzu to kai mahaddacin Qur'ani ne, ko alaƙalla ka haddace sama da rabin al-Qur'ani, izuwa 40 zuwa abin da ya samu, ko da bai haddace ba, ko da izuwa 40 ne. Wannan zai taimaka maka, saboda galibin ayoyin al-Qur'ani suna da alaka da juna. Za a kawo wata aya nan tafsirin tana cikin wata ayar daban, za a kawo wata aya nan cikonta abinda zai kara fassara maka ita kalma ɗaya ce a cikin wata aya da ke wuri kaza. To in kai ba hafizi bane ba, dole abinda mai jan baki ya ja a gaban ka shi za ka karanta a wuce, kaga ba za a samu tafsiri ba, tarjuma kawai kake yi, amma ba tafsiri bane ba. Galibin waɗanda suke tafsiri a ƙasa su tarjuma suke. Shi yasa a cikin watan Ramadan sai ga an soke Qur'ani, kaga ba tafsiri bane ba wannan. Ko izu 20 mutum ya karanta ai ba tafsiri ba, ya dai ba a gurguje, kawai tarjuma ce kawai. Ayar da ke gabanka ka fassara ta zuwa Hausa, ja aya ta gaba ka fassara ta zuwa Hausa, ba wata alaka tsakanin ta da sauran ayoyi ko hadisi. Abin kawai kake biya mutane fassaran kalmomin Larabci zuwa Hausa, wannan ba tafsiri bane ba, tarjuma ce. Wallahi a ilmance wannan tarjuma ce, ba tafsiri bane ba. To kaga yanzu to mutum yana da Qur'ani, haddan al-Qur'ani, hadda wadda take mai dan kwari, da koya dai ka fusgo ayoyi za su, to wannan zai taimaka maka wajen ilimin tafsiri. San kana da damuwa akan hadisi, damuwarka akan hadisi shi zai sa ka gane kitabun tafsiri cikin Bukhari, kitabun tafsiri cikin Muslim, kitabun tafsiri na Imam An-Nasa'i da sauransu, waɗanda wannan hadisai ne aka tara wanda suke fassara waɗansu cikin ayoyin Al-Qur'ani. Kana da mabada idan gane da abin da ya shafi hadisi. To ilmomin da suke haɗuwa su yi tafsiri, ilimin harshen Larabci shi Qur'anin ta fuskan harda da ta fuskan qira'a, sannan kuma ilimin usulul fiqh wanda zai taimaka maka wajen sanin ka'idoji, tunda kaidoji kana cikin tafiya cikin mulki sai zai kawo maka kaida, in baka taba karanta ta ba ilimin usul fiqh sai ka rikice, baka san ko me aka ce ba, yare ne yayi ya wuce. Sannan tarihi wanda zai baka waqa'i, wannan aya ta lokacin saukar ta shine a lokaci kaza a daidai lokacin da abu kaza ya faru, waqa'i, saboda wadansu ayoyin suna da alaka da wadansu waqa'i, abubuwa da suka faru. Da haka kenan ilimomi ne da yawa suka haɗu suka gina shi tafsiri kansa, ba ilimi ɗaya bane ba. To wannan ilimin zaka same shi ne ta hanyar mataki mataki, ba za ka rasa wanda ya kware da larabci wanda za ka koya wajensa da ka'idojin larabci da sanarsu, ba za ka rasa wanda ya karanta usulul fiqh ba ka koya wajensa, ba za ka rasa wanda ya iya hadisi bai kama ba da ilmul hadis ko da mustalah hadis da kaza da kaza da kaza. Wannan mabada'i din idan ka same su can da can da can, to sai kuma ka sami malamin da yake ya dade a fagen tafsiri, wanda zai rinka shawarta ka da littafan da ya kamata ka rika nazari, ka karanta wani abu ka fahimta ba ya zo ku yi, ka karanta wani abu ka fahimta ba ya zo ku yi. Amma misali ka zo ka ce kai tafsiri kake so ka yi, sai ka dauko jalalaini ku biyu ko ku uku, sai kuka zo muke yin jalalaini, kawai muna karanta aya mu fassara ta zuwa Hausa, mu karanta aya mu fassara zuwa Hausa shekara biyu mun sauka, ka tafi ka ce ka yi tafsiri, a tarjama kawai muka yi, ba tafsiri muka yi ba. Wannan tarjama ce ta daidaikun kalmomi zuwa ga Hausa. Amma yanzu za mu yi tafsiri, ya kaga shekara ɗaya ba za mu gama ba. Ba yadda za a yi mu gama cikin shekara ɗaya, ko da kullum muke yi kuwa. In dai tafsiri bi ma'anar kalma za mu tsaya mu yi shi, kowace aya a tsatsafi abin da yake da alaka da ita. Saboda haka ba zan iya ce maka ga wata makaranta ba wadda na san za ta baka ilimin tafsiri ta yadda in ka fito ka ji ka iya tafsiri, duk inda ka ji za ka samu waɗansu ilimomi ne waɗanda za su taimaka ma ka san ilimin tafsiri. Amma ba a ce ka iya tafsiri ba gaba ɗaya ɗari bisa ɗari. Da yanzu ka ga College of Quranic Studies da ake da ita a nan ƙarƙashin ma'aikatar ilimi ta jihar Kano, ka ga kamar matsayin secondary ce, banda tafsiri ɗin kuma akwai ababe da za a dama da za a baka da sauransu. To wannan za ka san wani ɓangare na tafsiri wanda zai taimaka maka inda za ka zo ka zanto cewa course ɗinka shi ne tafsiri nan gaba, wannan zai taimaka ma. To amma idan ka gama ta, ba ka da makarantar gaba da secondary a Najeriya wadda ta damu da ɓangaren Qur'ani, za ka je nan School of Legal Studies ne, ko ka je Bayero University, ko ka je ABU Zaria, ko Sokoto, ko waye ka je ka karanta, ko Islamic Studies ko Arabic, a ciki babu wani abun da aka tsara. An sha tattaunawa a kwanaki shekaru biyu ko uku da suka ci ta za a bude wani course da ya shafi Alkur'ani a Bayero, an sha yin wannan alkawarurruka ba adadi sun sha wucewa, ba a yi su ba. To zan so da ka baka da gaba da wannan a nan gudu, in za ka je gaba da wannan sai dai ka tafi Saudiya kenan, ko jami'atul Imam Riyad ko jami'atul Musulunci ta Madina. To a nan gudun a department na Qur'ani da Islamic Studies za ka karanta wannan, ko jami'atul Imam nan ba a kowannan ɓangaren, Ummul Quran ba a kowannan ɓangaren, ko kuma ka je Sudan akwai jami'a ta Ummu Durman, ita ma akwai ɓangare da ya shafi tafsiri da qira'at, wannan mutum zai iya a nan gudun, ko mutum ya je Azhar akwai ɓangaren da ya shafi wannan. To waɗannan su ne wuraren da na sani da suke da makarantu na gaba da jami'a wanda suke sun damu da Qur'ani, zalla kwas ɗin Qur'ani tafsiri, abin da ya shafi qira'at da tafsiri. Amma addinin Najeriya ba ta makaranta ta gaba da secondary da za ka kawo wannan, wanda suke secondary kuma shi ne wannan College of Qur'an Studies ɗin nan ta abin nan da sauransu, ita kanta kuma tana kamfar wato ainihin malamai. Da haka dai galibi yanzu idan mutum zai tafsiri sai dai ya gino akan juhud shakhsiyya, kokarin sa na shi kadai tare da shawarwarin waɗansu malamai da ya yarda da su, ya amince da cewa sun san wani abu a ɓangaren tafsiri su rika jagorancinsa. To ta nan wurin da wannan kokarin sai ga Allah ya sanya albarka cikin abin da mutum ke karantawa har ya fahimci wani abu. Wannan littafin da aka mi ko ban san shi ba, ban taɓa ganin shi ba, don haka ba zan iya magana a kan shi ba. Amma dai zan duba shi insha Allah daga nan zuwa sati mai zuwa. Wai tambayoyi 25 akan tariƙa da izala, ban taɓa karanta shi ba. In na karanta daga baya na faɗi mai na gani a ciki na dai.